يا الله يا الله نهكا الله نيكي نين روكا باروكي كا تهك هويبا كودا مها تنبيا نيكيدا كودا مها تنبيا نيكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Tunda aka rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa a Najeriya, hankali ya karkata kan raba mukamai da ya kai ga 'yan Najeriya da dama suka rika kagara, suka shiga yaya ta sunayen mutane da raɗe-raɗin cewa suna daga cikin waɗanda shugaban kasa zai ba mukamin ministoci, batun da fada shugaban kasa ta yi ta karyatawa. Wani abu da ya fito fili dangane da wannan lamari shine yadda fitar da sunayen ya sa bangarori daban-daban suka shiga kamun kafa da kuma yi wa fada shugaban kasa hannun ka mai sanda da nufin gani ba a bar su a baya ba. Lamarin da ya kai ga mata tunawa gwamnatin alkawalin gwamnatin tarayya da har yanzu babu shugaban kasa da ya cika na ba mata kashi 35 cikin 100 na guraben aikin gwamnati. Wannan yasa muka ga ya dace mu tissa wata tattaunawa da shirin domin iyali yayi da masu ruwa da tsaki kwanan baya kan wannan batun.
Domin tattauna wannan batu na gayyato Honorable Maryam Umar Kofar Mata wacce ta nemi jam'iyyar APC ta tsayar da ita takarar dan majalisar tarayya daga mazabar birnin Kano da kewaye. Kuma na gayyato barista Amina Umar, lauya ce da take shiri kan lamarin yau da kullum musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara. Kazalika muna tare da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci.
Barista,
makomar yara din nan da mata me alaka ta ne da kashi 33 din nan?
Aiko ita take da alaka sosai, saboda kamar yanda dai muka fada mazan nan mantawa suke, saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo, duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma. Idan aka gina mace kaman an gina al'umma ne gaba daya, saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kainarsa ya dawo gurin mace zai dawo.
To amma abinda kullun ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama amma ba su tabuka wani abun a zo a gani ba. Hasalima gashi abinda da Maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakaninku.
A'a, anan dai in ka ce wai an ba matan dama ba su yi amfani da shi yanda ya kamata, ba zan iya cewa gaskiya ba haka bane. Saboda idan ka duba misali abinda ba a so a faɗa a faɗa, idan ka duba yanzu ka ɗauke matsayin satar da ake a Najeriya, kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace, in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da baya na faɗi sunanta ba, banda ita sewa, ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba. Saboda
bakin aka tsige speaker mace,
to ko ma dai menene, amma in ka kirga adadin da tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26 mazan nan su suke tayi, kuma a ina muke ci gaba muka yi ko ci baya muke, babban ci baya ake a gwada matan nan a basu. Kamar yanda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba, to nan al'ummar za ta gaba. Saboda kamar yanda nake gaya maka, namijin da in ya gama gurin matarsa zai dawo, yana da uwa, yana da ƴa, yana da sarka, duk mata ne. Wanda kuma mu kamar yanda koyarwa addini ta tabbatar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawo magana yake akan a kyautatawa matan nan. Banda wannan, idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zamu ga duk siyasar da yayi babu a inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya. Har yaki idan za a tafi da mata ake tafiya, suna ba da first aid treatment, suna gyara kayan yaki. So amma mazan mu na Najeriya na yanzu, saboda wani babban abu ma da yake dada razana matan nan suke koma gaba, shine cin zarafi. Cin zarafi, za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta, a ci zarafin iyalinta, a ci zarafin mai gidanta, ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na 'ya mace. Wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran yake zawa muna yin baya. Akwai matar da ta tsaya takara a garin nan, ta fito gurin jama'a, irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata, a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna san mu taimake al'umma so wannan abin da dole mata da kananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwar su
comrade idan misali aka ce an tafi aiki misali kukan nan da mata suke cewa an bar su a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama menene makomar musalman yara da kuma su mata misali ta fuskar kiwon lafiya da ilimi
ai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin gare domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma hudubar karshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya arfat abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mace a kula da mace a kula da mata har sau uku saboda muhimmancin su kuma ko tsakanin iyaye da uba da da irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kamin ya dawo kan mahaifinsa saboda muhimmancin mata sannan ɗaya daga cikin aure da aka ce ɗaya daga cikin martaba da zaka yi wa yaro ɗaya daga cikin haƙƙi na ɗanka a kanka shine sama man mata ta gari amin sama mar uwa ta gari to kaga ya nuna cewa idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace yancin mace ba wai wani mutum bane ba wai wata doka ce ta bada shi ba ba wai wani mutum bane ya kirkire shi Allah subhanahu wataala shi ya ba mace girmanta da yancin ta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙashi da yi a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace yanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake ta ci gaba aka kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane
kamar ana samun wataƙila rahim fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun yancin nan na mace misali abinda watakila yafi kyau ya kwakwalan galibin mutane shine akai batun yanci dinnan zaka ga ana fassara iri wazai ce yancin nan yana rufin abar mace ta zo tana fitsara tana yin abinda ta ga dama ta yi duk abinda namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a'a ai yancin nan shine ka bata abinda yake hakkinta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki anan akan kansa batun ma fahimtar menene yancin mace din ma tukuna
to ai duk wanda su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai yanci na wani kaza kaza ai shi ya san me yanci ya san abin da ake nufi yanci ya san duk abin da aka yi magana akan yanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ka ba mutum dama abin da yake na haƙƙinsa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka kasance zarfinsa magana ce ka bashi haƙƙinsa
amma wasu mazajen ana zargin ku da cewa ko kanku ba kwa taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajen da matan su ko ƴaƴan su ma za su iya bada gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su
to ai ka san wannan lalacewar maza kamar annoba ce fa ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza across the world a duniya kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa
yana me kake nufi da lalacewa
shine sauki haƙƙin su akan mata musamman ma a ƙasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja wannan lalacewar
to za mu sake komawa kan wannan batu haikan ganin yadda ya raba mukaman ke ci gaba da jan hankali a Najeriya muna godiya ta musamman ga wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari da kuma dukkan bakin namu da suka bada gudunmuwa ga shirin sai kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke